Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuwa za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Niyya, Nomad FM da kuma Dalol FM. Sai tashar mutar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma iya kama mu Alfa Radio da ke kasar Ghana. Haka kuma za a iya kama shirye-shiryenmu da suka gabata ko kuma a kama mu kai tsaye a shafin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Litinin 24 ga watan Yuni shekarar 2019, Yusuf Aliyu Harandani tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen namu a wannan lokaci. Amma kamun mu tsanduma cikin shirin, bari Mal Hafiz ba mu kani labarai.
To Yusuf, ba kani labaran. Amurka na shirin sake kakaba sabbin takunkumai akan Iran a yau Litinin. Sannan rahotanni sun bayyana cewa babban kamfanin fasaha na Amurka Apple ya nemi abokanan hulɗarsa na Taiwan da ke China da su duba yuwuwar daina ayyukansu da kashi 15 zuwa 30 a China. Akalla magina 26 aka tabbatar da mutuwarsu a Cambodia bayan da wani gini da ake kan ginawa ya rufta.
To kanin labaran kenan. Idan kuma muka tsanduma cikin shirin, za ku ji irin dambarwar siyasa da ta kunno kai a majalisar dokokin jamhuriyar Nijar.
Dan dan dan dan dan dan, muna jiran su radda za a daddagewa, radda za a kada ƙura'a ga su, ga mu, su gayi, mu gayi.
To idan kuma muka leka a kasar Kamaru, za ku ji irin halin da irin halin rashin tabbas da 'yan gudun hijiran Najeriya suke ciki.
Banda ma haka cikin 58,000 din nan, menene shiri da suka yi da sauran mutane da za su rage bayan da an ɗibe 4,000? Shine ma tunanin kowa da kowa a yanzu haka.
Daga bisani kuma za ku ji shirin mu na yau, ilimi garkuwar ɗan adam. Amma duk kafin nan, sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya, mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Amurka na shirin sake kakaba sabbin takunkumai akan Iran a yau Litinin, a wani yunkuri na kara durkusar da karfin tattalin arzikin kasar da nufin sauya halayen gwamnatin ta Iran. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya kira sabbin matakan a matsayin masu muhimmanci, amma ya ki yi cikakken bayani ga manema labarai kan wannan mataki da Amurka ke shirin ɗauka gabanin a ayyana shi a hukumance. Pompeo ya yi waɗannan kalamai ne gabanin ya kama hanyarsa ta zuwa Saudi Arabia da kuma ƙasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa, a wani yunkuri da gwamnatin Trump ke yi na tattaro kan ƙawayenta domin a ƙalubalanci Iran. Ita dai Amurka tana kalubalanta Iran ne kan shirinta na mallakar makamin nukiliya. To amma Iran din ta musanta cewa tana ci gaba da kera makaman, inda har ta kulla wata yarjejeniya a shekarar 2015 da Amurka da Burtaniya da China da Faransa da Rasha da kuma Jamus na takaita shirinta na mallakar makamashin da nufin kawar da fargabar da ake nunawa, inda za a saka mata da sassauta takunkuman da aka saka mata. Rahotanni sun bayyana cewa babban kamfanin fasaha na Amurka Apple ya nemi abokanan hulɗarsa na Taiwan da ke China da su duba yuwuwar daina ayyukansu da kashi 15 zuwa 30 a China domin su kaucewa ƙarin kuɗaɗen haraji da Amurka ta saka a kan kayayyakin China. Sai dai shirin maida ayyukan, wanda manazarta suka ce tuni ya fara aiki, zai yi mummunan tasiri ga ribar da babban kamfanin fasahar yake samu, sannan zai haifar da rashin ayyukan yi sosai a China. Sun ƙara da cewa irin wannan canji ya faru a shekarar da ta gabata a tsakanin wasu kamfanonin fasaha da ke samar da kayayyaki a China, kuma za a ci gaba da samun haka idan aka ci gaba da takaddama cinikayya tsakanin manyan ƙasashen biyu da suka fi ƙarfin tattalin arziki a duniya. Su dai kamfanonin fasaha kamar su Apple sun tsinci kansu a yanayi na tsaka mai wuya a wannan sabanin cinikayya tsakanin Amurka da China, inda suke fuskantar barazanar ƙarin kuɗaɗen haraji akan kayayyakin da ake ƙerawa a China domin a kai su Amurka. Akalla magina 26 aka tabbatar da mutuwarsa a Cambodia bayan da wani gini da ake kan ginawa ya rubta a birnin Sihanoukville da ke gabar ruwa. An kuma tabbatar da cewa mutum 24 sun jikkata. Yau litinin masu ayyukan ceto sun yi ci gaba da tono baragozan ginin ko akwai waɗanda suke da rai. Ma'aikatan na bacci ne a cikin ginin mai bene 7 da safiyar ranar Asabar a lokacin da hadarin ya faru. Waɗanda aka ceto daga ginin sun ce akalla mutum 50 zuwa 60 ne suke amfani da ginin a matsayin wurin kwanansu. Asalin benen na ginin shi ne a matsayin gidan haya wanda mallakin wani ɗan kasuwa ne a China. A halin da ake ciki, 'yan sanda na tsare da mutum 4 dukkansu 'yan ƙasar China domin yi musu tambayoyi a ƙoƙarin da ake yi na gano musababin rushewar ginin. Labaran na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugabar hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga hukumomin Hong Kong da su tuntuɓi masu ruwa da tsaki kafin su amince ko su yi gyara kan ƙudurin dokar da za ta tura mai laifi zuwa China don a tuhume shi ko kuma wasu dokokin, yayin da ake ci gaba da zanga-zanga a yankin mai cin gashin kansa. Yayin da take jawabin buɗe taron da za a kwashi makonni 3 ana yi kan haƙƙin bil'adama a birnin Geneva na ƙasar Switzerland, Michelle Bachelet ta ce har ila yau tana ci gaba da tattaunawa da hukumomin China kan abin da ya shafi yankin Xinjiang, inda ta taɓo batun samun hanyoyin kaiwa ga yankin da sauran batutuwa. Masu saka ido na Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma masu rajin kare haƙƙin bil'adama sun ce kusan mutum miliyan 1 na ƙabilar Uhuru da kuma wasu sauran musulmai ne ake tsare da su a wasu cibiyoyi da ke yankin na Xinjiang. Ƙasashen duniya sun yi ta Allah wadai da China da ta buɗe waɗannan cibiyoyi waɗanda ta ce na horar da ilimi ne da nufin taimakawa mutane su yi watsi da halaye na tsatsauran ra'ayi. Jam'iyyar Adawa a Turkiyya ta yi gagarumar nasara a zaben da aka sake na mukamin magajin garin Istanbul wanda ya kasance mai cike da takaddama. Wannan nasara da 'yan adawa suka yi babban koma baya ne ga shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan, wacce ta sa ya rasa ƙarfin ikon faɗa aji da yake da shi wanda ya kwashi shekaru 25 yana mura. Sai dai ɗan takarar da Erdogan ke marawa baya, Binali Yildirim, ba tare da ɓata lokaci ba ya yi wa abokin hamayyarsa Ekrem İmamoğlu murnar lashe zaben.
To a gaida Malam Hafiz da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bayan labaran duniya, bari mu shiga cikin duniyar rahotannin namu, wanda za mu fara da jamhuriyar Nijar, inda ake shirin kada ƙuri'a don tsige firaministan ƙasar akan waɗansu abubuwa da ake ganin cewar yana aiwatarwa waɗanda ba su dace ba da dokokin ƙasar. Sule Mumuni Burma ya haɗa muna wannan rahoton.
Kimanin 'yan majalisa 35 na ɓangaren adawa ne suka saka hannu akan takardar da suka shigar a gaban majalisar dokokin ƙasa a ɗazu da hantsi akan buƙatar tsige firaminista Birjira Fini daga mukaminsa saboda zarginsa da kasa taɓuka komai wajen warware matsalolin da suka addabi ƙasa, ciki kuwa har da batun tsaro. Honorable Isu Isaka shi ne kakakin 'yan adawa a majalisar dokokin ƙasa.
Kullum in ka buɗe radio sai ka ji an kashe dan adam a Niger, an kashe sojawanmu. An fara yaci zuwa yanzu shekara duka, in an taya an yi binkice an gani soji 80 ake kashe, ban kawo civil ba, zancen civil, ban kawo zancen mata da Boko Haram sun doke kasan Ngulewa da Tumu, har yau kowa bai san inda suke.
Halin kuncin rayuwar da jama'ar Nijar ke ciki a yau wata kwakwarar hujja ce da 'yan hamayya ke ganin za ta ja hankulan takwarorinsu na ɓangaren rinjaye su ba da haɗin kai don kawar da Birjira Fini daga kujerar da ya shafa shekaru fiye da 8 a kanta.
Ku diba ku gani, lahiyan jiki, likitoci, babu magani, lokol, rishin ruwa, rishin wuta, babban matsala ne. Kullum in an zo an jera kasasen duniya sai a ce Nijar ita ce na ƙarshe. Muna da man fetur, kudin da muna samu ciki ba a na a sashi bisa hanyar da Nigerian suna wadata wuce gwamnati ya kasa.
Masu rinjaye waɗanda ke kallon wannan yunkuri a matsayin wata alamar da ke fayyace mizanin demokradiya a jamhuriyar Niger cewa suke ga ƴan hamayya a zuba a gani. Honorable Bukari Sani Zilli ɗan majalisa ne a ƙarƙashin tutar PNDS tarayya madigar jam'iyyu masu rinjaye.
Dandandandandanda muna jiran su radda za a daddagewa, radda za a kada ƙura'a ga su, ga mu su gayi mu gayi mutanen ƙasa su san da kan cewa abin nan da suka gayi gaskiya ne. Siyasa ce ba gaskiya bane ba, mu kuma hujjojin da za mu badawa gaito mu ba su amsa iri-iri saboda muna nan dan ƙasa.
Daga cikin kujeru 171 na wakilci a majalisar dokokin ƙasa, ƴan adawa na da kujeru 35, yayin da PNDS tarayya da ƙawayenta ke da kujeru 136. Sai dai ƴan magana na cewa ba a san maci tuwo ba sai miya ta ƙare. A ka'idance nan da awoyi 48 ne ya kamata ɓangarori su tafka muhawara kafin daga bisani a yi ƙuri'ar raba gardama tsakanin masu ra'ayin gwamnatin ta Renaissance da waɗanda ke juya mata baya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To Allah ya kyauta. Sule Mummuni Barma, muna godiya. A jamhuriyar Nijar an koshe ne shi yasa ake magana tsige shugaba, amma kuma idan aka koma ƙasar Kamaru za a ga irin halin rashin tabbas da 'yan gudun hijiran Najeriya suke ciki. Muhammad Awal ya haɗa mana rahoto na irin halin da mutane ke ciki.
Gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru haɗin gwiwa da gwamnatin ƙasar tarayyar Najeriya sun shirya kan kwashe 'yan gudun hijira su 4,000 daga cikin guda 58,000 da suke kafe a sansanin 'yan gudun hijira na ƙasar jamhuriyar Kamaru domin a maida su waɗansu sansanin na 'yan gudun hijiran da ke can a ƙasar tarayyar Najeriya cikin wata mai zuwa. Wanda ne yasa na yi tattaki domin na yi hira da mataimakin shugaban 'yan gudun hijira Mr. Lucas Isaka ko ya suke kallon wannan al'amarin?
Eh, gaskiya wannan ya tada hankulan wasu mutane da muke tare a nan. Da cewan a'a, in ma gwamnatin Najeriya na shirya ya maida mu gida, ya kamata a ce a zo a dan tattauna da 'yan gudun hijira. Tafiya rana ɗaya ba zai yiwu ba, ya kamata ga tsari da muka shirya domin mu maida ku gida. Wannan shine abun da ya kamata a sanar da jama'a. Domin an yi maganan 4,000 ne wanda za a kai su Najeriya. To 4,000 kuma wanda suka yi rijista za a tafi da su, an yi rijista fiye da 4,000 daman. Amma yanzu gwamnati kuma yana shirye domin mutane 4,000. Ya nuna wannan mutane suka shiga damuwa da cewan yaya idan muna nan a 58 kuma a ce za a dibi 4,000 kawai a cikinmu, sauran yaya kenan? Wannan ya dan saba hankulan waɗansu. Sai dai mun ba su hankulan da cewa za mu jira jami'an gwamnati na Najeriya da sun ce za su zo su dan tattauna da mu kafin a dibe mutane zuwa gida. Wannan shine jira muke yi, kuma batun ɗaiban mutane a rana ɗaya ba za a dibi mutane 4,000 ba. Banda ma haka, cikin 58 ɗin nan menene shiri da suka yi da sauran mutane da za su rage bayan da an dibe 4,000? Shine ma tunanin kowa da kowa a yanzu haka.
Mr. Lucas, yanzu kana ganin cewar kukan ku 'yan gudun hijiran da gwamnatin Najeriya yanzu kuna bukatan komawa kasar ku ne, ko kuma a kun fi so dai ku fara zama kenan a kasar Kamaru bayan kun kwashe shekaru kuna zaune a kasar ta Kamaru?
Na gode da wannan tambaya. Sai dai kuma abinda mutum zai duba, kaga damuwa ne ya fidda mu daga garinmu, kuma ba wai in muka yi gaggawa muka fito saboda matsala ba za mu yi gaggawan komawa ba. Shi yasa muka dau shekara kusan 6 muna nan a wani kasa. Wato komawa gida ya dangance sharadi da su jami'an kula da 'yan gudun hijira suka shirya na Najeriya da na Kamaru da kuma gwamnatin Najeriya da na Kamaru, da cewan ya kamata dan gudun hijira in ya zanna a sansani lokacin da za a maida shi gida, ya kamata a maida shi gidansa na asali. Bai kamata a maida shi wani sansani kuma ya sake zaman sansani ba. Shi ne abin da suka faɗa a lokacin. Amma kuma wannan bayani da suka zo da shi yanzu shine za a dauki mutanen daga sansani sa'anan a sake kai mu cikin sansani. Shine ma abin da wasu suke cewa yaya lokacin da muka zo farko bamu samu gidajen kanmu ba, mutum 100 a daki daya. Haka kuma za a sake yi mana in muka koma, babu wani zaman asirin cewa kai kana tare da iyalinka sai dai ku zanna mutum 100 a daki guda.
Na namijin ta bakin ɗaya daga cikin jami'an gwamnatin kasar Kamaru ko na kasar tarayyar Najeriya, amma al'amarin ya faskara. Yau dai shekaru 6 kenan da 'yan gudun hijiran suke kafe a kasar jamhuriyar Kamaru bisa kulawar kungiyar jinkai wadda suke kula da 'yan gudun hijira ta duniya HCR da kuma sauran kungiyoyi na kasashen duniya game da gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru a dajin nan na Minawawo. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da kasar Kamaru.
Allah ya kawo muna agaji baki daya a gaida Muhammad Awal Garba. Bari mu leƙa a kudancin Najeriya inda kungiyar Fulani ta miyatta Allah take buƙatar cewar a ba su izini don su kafa wata kungiya ta sintiri don magance matsalolin sace-sacen dabbobinsu a yankin. A makon da ya gabata akai wannan taron, Alphonsus Okoro Igwe ya hada muna wannan rahoton.
Batun kafa kungiyar ƴan sintirin miyatti Allah a jihohin kabilar Igbo yanzu ya janyo cece-kuce a yankin kudu maso gabashin Najeriya, inda jama'a da dama sun bayyana kin amincewarsu da hakan.
It is a lending credence to the acclaimed Fulanization of Nigeria, and it is being denied. But practically, physically, you see it being perpetrated on a daily basis.
Bari su wuce a ce baga kakakin kungiyar kabilar Igbo ta Ohanaezen Dibo kenan na cewa wannan na ƙara ƙarfafa zargin da ake wa Fulani da niyyar mamaye Najeriya. Ana musanta hakan, amma kiri-kiri ana bayyana hakan a koyaushe. Yanzu suna so su kafa kungiyar tsaro ta Fulani a ƙasar Igbo, wajen da ba nasu ba, inda ba su da ƙauye, inda ba su da gona, inda ba su da wurin harka. Ta yaya, na me tsaron, me ake so a tsare? Ba mu taɓa jin haka ba, saboda haka ko kaɗan ba mu amince da wannan ba, kuma za mu ci gaba da nuna ƙin amincewarmu da wannan. In ji wani malamin jami'a Dr. Celestin Wosu. Ya ce wannan shawarar zubar da mutunci ce ga kabilar Igbo da kuma al'ummar kudu maso gabas. A hakikanin gaskiya wannan kuskure ne. Haka ne ma wani ɗan siyasa Honorable Stephen Great ya nuna ƙin amincewarsa.
Because in Lagos there's no Igbo land group different from what Yoruba has.
Ya ce ina ganin wannan a matsayin wata hanyar ruguza Najeriya. Ko kaɗan ba na ganin wani abin haɗin kai a nan. Saboda a Lagos babu kungiyar ƴan bangan Igbo da ta sha bamban da abin da Yarba ke da ita. A Kaduna, Kano da Sokoto babu wata kungiyar ƴan bangan Igbo. Saboda haka, neman kafa kungiyar ƴan sintirin Fulani a yankin kudu maso gabas na nuna cewa akwai lauje cikin nadi. Hakan bai dace ba, kuma hakan ya sabawa haɗin kan Najeriya. To ko menene ita kungiyar miyatti Allah ke cewa game da wannan maudu'in? Alhaji Gidado Siddiki shine shugaban kungiyar a yankin kudu maso gabashin Najeriya.
Eh wato wani lokacin in an kawo abu zaka ji mutane suna kawo ce kushe akan mu, amma abinda yasa muka kawo wannan maganan dama ko ina in ka daga bidu ana ta sukan sunan Fulani, sunan Fulani ya sunan sun yi kaza da sauransu, shi yasa mu kungiyar mu ce lamun fito ne saboda mu tabbatar da cewa wannan abin da ake fada ai ba Fulani duka mugaye ba. Akwai mutane masu kirki a cikin su. Shi yasa muke so tunda aka ce abu ne na kawo zaman lafiya ko kuma neman wanda yake da laifi, kaga dole sai an samu enforcement. Enforcement din nan dole za a samu vigilante. Shi yanzu Igbo wanda yake vigilante ai bai san ba Fulani wanda bai da gaskiya ba, amma shi ba Fulani yan ce shi vigilante ne, ai ya san mutanen da ba su da gaskiya a cikin Fulani ne akwai su. Kuma shi Igbo in ba Fulani sabon mutum ya zo, shi Igbo bai san cewa wannan mutum sabon ba Fulani ya zo ba, amma shi ba Fulani ya ga wannan sabon mutum ya san cewa wannan sabon ne baya gurin, zai tambaye shi me ya kawo shi kuma daga ina fito ko aikin me zai yi. Shi ne yasa muke son mu samu mutanen mu suna cikin wannan aikin. Don yan tura wani mutum ya ce aikin Fulani kaga bai san wayen ne bai gaskiya ko mara gaskiya ba.
A ranar Alhamis 20 ga wannan watan ne cibiyar bunƙasa ciniki, masana'antu, ma'adinai da noma ta kudu maso gabas da hukumar kula da hidimar ƴan sanda da kuma hukumar raya ƙasashe ta Burtaniya suka gudanar da wani taron koli akan inganta tsaro a yankin kudu maso gabashin Najeriya a Enugu, inda kungiyar makiyaya ta miyatti Allah ta kawo wannan shawarar kafa kungiyar ƴan sintirin Fulani a yankin. Alphonsus Okoro Igwe, muryar Amurka daga Enugu, Najeriya.
In gasa ta Najeriya da ke nake kwatance ashe, ke nake ta kishi ashe.
To a gaida sarkin Hausawan kudancin Najeriya Alphonsus Okoro Igwe, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan adam
can hakika ba da tangarda ba allura.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku tare da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ubangiji ya sa haka, Allahumma amin. A makon da ya gabata kun ji irin korafe-korafe da kungiyar Fulani ta ƙasa ta miyatta Allah ke yi dangane da ilimin ƴaƴansu. A yau ma za mu ɗaura daga inda muka dasa aya a shirinmu da ya gabata. Alhaji Muhammad Kiruwa Arɗin Zuru ya ci gaba da bayanai kamar haka.
Don ba za mu goyi bayan zalunci da azzalumi ba, ba za mu goyi bayan rashin gaskiya da mai aikata rashin gaskiya ba, saboda haka mun goyi bayan wannan doka shekara ɗaya da ta wuce, kuma mun goyi bayan dokar da ta ce a hana yara ƙanana 'yan shekara 7-8 kiwon shanu. Ya kamata in za su yi kiwo a haɗa su da balagaggu 'yan shekara 17-20, domin su ne za su iya kare dukiya daga zuwa ɓanna, su ne za su gane cewa in an zo ana tambaya abin da ake son a yi tambaya za su iya ba da ansa. Domin kaba yaro ɗan shekara 8-10, idan aka zo aka samu matsala ƙarshenta ba zai tsaya ba, zai gudu, wajen gudun nan yana iya mutuwa, mutuwa shi na iya haddasar da hitina, yana iya barin shanu su shiga su yi ɓanna a gonakin mutane, domin yana can yana wasa. Saboda haka wannan ɓanna kuma za ta iya haddasar da hawaɗa tsakanin ƙabila da ke wannan wuri ta Ibonyi da al'ummar Fulani. Don haka ita ma wannan doka mun yadda da ita. Sannan akwai doka ta tashi da daddare wanda ainihin ƙasar Ibonyi ba ta da hanyar shanu, ba ta da grazing reserve, ba ta da ranch, ba ta da colony, dukkansu a jihar Ibonyi babu. Amma akwai fahimta tsakanin al'ummar jihar Ibonyi da al'ummar Fulani jihar Ibonyi. Saboda haka muka yi kira ga gwamnati a cikin dokar da ake ta cewa ba za a yi tahiya da shanu ba, muka ba da shawara, muka ce a sa committee wanda shanu za su rinka tashi da daddare lokacin da babu motoci. Don in ka ce shanu su yi da rana, to ƙarshenta za a haddasa haɗura a rasa rayukan al'umma a bisa hanyoyin nan, saboda ba za a iya kontrolin shanun ba. Amma in an bari dare ya yi, ƙawa sun ɗauke, motoci sun rage, Hilani za su iya kontrolin shanunsu daga Enugu su shigo jihar Ibonyi su je inda za su shiga daji ba tare da sun cutar da kowa ba, ba tare da sun haddasa haɗari ba. Wannan yana cikin abin da muka yi yarjejeniya. Bayan shi ɓannan da ke waruwa, mun yarda da cewa duk bayan lacin da ya ɓanna gona a je a bincika a gano wane ne, a yi assessing a biya mai gona haƙƙin shi. Haka kuma su ma 'yan ƙasa mun yi yarjejeniya da su, duk mutumin da ya kashe saniya ko ya ji mata, to babu shakka zai biya wannan saniya, kuma zai biya diya ta wannan saniya ɗin. Don haka duka waɗannan yarjejeniyoyin mun kai ƙarshe da gwamnatin shekara ɗaya da ta wuce. Amma akasin baki da ke shigowa da matsalolin da ke samu ke waruwa kaɗan kaɗan. Doka dama in an yi ta sai an tsare ta, kuma sai an bi ta, kuma sai an tsaya ana tuntuɓar ta, don in ba a yi ana gyaran ta, to kullum za a dinga faɗa a cikin haɗari. Bayan shekara ɗaya gwamna ya gayyato mu yanzu bisa ga wasu matsaloli da koke-koke. Amma shi gwamnan ya riga ya fahimci matsalar bahilla ce, ya san waye ne bahilla ce, kuma ya kira mu yi taro da sarakuna gaba ɗaya da chairmomin local government da commissionerin shi da jami'an tsaro da kuma al'ummar mu ta Fulani na jihohin Inyamurai gaba ɗaya. Mun kai ƙarshe yau, mun yi matsaya, duka waɗannan abubuwan da suka waɗi na dokoki mu mun amince da su. Dukkan abin da ke gyare-gyare cikin dokokin mun kuma sake zauna da al'ummar Fulani, mun waɗa musu inda kurakuran suke, kuma mun tabbatar musu da su gyara su, ko mu ɗauki mataki na shugabanci na ƙasa tsakaninmu da su. Domin duka abin ana yi ne domin su samu zaman lahiya, su samu fahimtar juna tsakaninsu da hukuma, su samu fahimtar juna tsakaninsu da jami'an tsaro. Don haka mu babu shakka, idan za a samu kowane gwamna ya shirya tsari irin yadda gwamnan Ibonyi ya shirya shi, to babu shakka mun tabbatar da an kawo ƙarshen matsalar bahilla ce tsakanin manomi da makiyayi, an kawo ƙarshe batun waɗan ƙabilanci, an kawo ƙarshe batun waɗan addini, an kawo ƙarshen shi. Domin yau taron da muka yi an tashi an yi bayanai na gaskiya, kuma mutane Ibonyi sun waɗi gaskiya abin da ke waruwa. Akwai inda suke da matsala, akwai inda muke da matsala, kuma duk mun haɗu a matsayi guda, a ra'ayi guda, kowa ya je ya gyara yadda za a yi a samu tabbataccen zaman lahiya a jihar Ibonyi. Kuma gwamnan jihar Ibonyi zai jagoranci zama na musamman tsakaninmu da gwamnonin jihohin Inyamurai, domin a tabbatar da wannan tsari ya wanzu duka jihohin Inyamurai, don ya zama abun koyi ga ƙasa baki ɗaya.
Masu sauraro, baki ɗaya iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin namu ma a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilin muryar Amurka Alphonsus Okoro Igwe da ya haɗa mana wannan rahoto, sai kuma baƙon namu Alhaji Muhammad Kiruwa Arɗan Zuru da sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin, sai wadda ta ba da umarni Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. ku huta lafiya. To a gaida masu sauraren shirye-shiryen namu daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC, yanzu agogo muna cewa karfe 10:25 na safe. Amma kamun mu kammala shirin namu, bari ga kuma sakonnin masu saurare da kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito daga Abdullah Abdulhamid da ke jihar Zamfara. Ya ce ya Allah kamu na ƙarshen wannan ta'addanci da ya ɗabaiɓaye jihata ta Zamfara da sauran jihohin shiyar arewa maso yamma da Najeriya baki ɗaya, domin ko a jiya sai da ɓarayi suka kewaye garin Badako da ke cikin Gunduma Sakijiki a ƙaramar hukumar mulki ta ƙaura na Moda. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Umar Abdullahi Gambaki jihar Bauchi da Abubakar Salisu Kozaki tare da Zakiya Abdullahi Angon Funtuwa suka ce biyu a Hausa da Allah ku ba mu dama mu yi kira ga shugaba Muhammadu Buhari da yi wa Allah ya janye wannan yunkurin da yake yi na dakatar da almajiranci ko in ce karatun allo a duk faɗin ƙasar mu Najeriya, domin hakan ba ƙaramin nakasu zai kawo ba ga haƙar ilimi a arewacin ƙasar mu Najeriya. Da fatan zai duba wannan lamarin. Mun gode. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Lawal Sani na kuwa Daura, ya ce salamu murya Amurka. Takaddamar da ke cikin Majalisar Dattawan Najeriya dangane da sabbin naɗe-naɗen da sabon shugaban Majalisar Dattawa Ahmad Lawal ya yi, fatanmu shi ne kada ta hana majalisar yi wa al'ummar Najeriya aikin da ya kamata. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Haruna Muhammad da Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a. Ya ce gwamnatocin ƙasashenmu na Afirka da fatan za ku himmantu sosai wajen ɗaukar matakan kariya da za su hana ƙurarar hamada a ƙasashen naku, duba da gani irin illolinta ga jama'a da kuma ƙasa baki ɗaya. Sai kuma saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Shehu Shahada Dambam jihar Bauchi, ya ce kowane bakin wuta da nasa hayaƙin. Rigimar da ke faruwa a majalisar jiharmu ta Bauchi wani abun takaici, ganin shi wanda ya zama shugaban majalisar da su masu cewa ba su yarda ba duk 'yan jam'iyyar APC ne, wanda yake nuna mana ba dan ci gaban jihar suke yi ba, duba da yadda al'ummar jihar suke alasan barka da sabon shugaban majalisar.
To a gaida Blazis Adali Toro da wasikun masu saurare, amma yanzu bari in ba Malam Hafiz wuri don ya karanto mana labaran duniya a takaice.
To Yusuf ga labaran a takaice. Amurka na shirin sake kakaba sabbin takunkumai akan Iran a yau Litinin, a wani yunkuri na ƙara durƙusar da ƙarfin tattalin arzikin ƙasar da nufin sauya halayen gwamnatin ta Iran. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya kira sabbin matakan a matsayin masu muhimmanci, amma ya ƙi yayi cikakken bayani ga manema labarai kan wannan mataki da Amurka ke shirin ɗauka gabanin ayyana shi a hukumance. Rahotanni sun bayyana cewa babban kamfanin fasaha na Amurka Apple ya nemi abokanan hudarsa na Taiwan da ke China da su duba yuwar daina ayyukansu da kashi 15-30 a China, domin su kauce ma ƙarin kuɗaɗen haraji da Amurka ta saka a kan kayayyakin China. Aƙalla magina 26 aka tabbatar da mutuwarsu a Cambodia bayan da wani gini da ake kan ginawa ya rufta a birnin Sihanoukville da ke gabar ruwa, an kuma tabbatar da cewa mutum 24 suka jikkata. Shugabar hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga hukumomin Hong Kong da su tuntuɓi masu ruwa da tsaki kafin su amince ko su yi gyara kan ƙudurin dokar da za ta tura mai laifi zuwa China don a tuhume shi.
To masu sauraro, da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokaci. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima da daren ku, za mu kamu ku yinsu shirye-shiryen namu, wanda yau ma za mu ba ku dama don ku bugo ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yanzu a madadin wanda ya taya ni gabatar da shirin, Muhammad Hafiz Baballe, da kuma wadda ta ba da umarni kuma ta shirya shirin, Julie Lazarus Gresham, da injiniyan namu na wannan lokaci Mr. Alfredo Santos, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum.